Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma su kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna tare da ni Zahra Aminu Fage.
Kranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau 17 ga watan Maris na shekarar 2022 zamu magana ne akan matsalar daukar juna biyu ga yara matasa wanda ake kira teenage pregnancy a Turanci.
Sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da ƙwararriyar likita akan wannan batu. Sannan kuma ta jiyo mana ra'ayoyin jama'a.
Sannan za mu jarci filin mu na kwalama sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Masu saurare wakiliyar sashen Hausa a Ghana Hauwa Abdulkarim ta jiyo mana ra'ayoyin jama'a akan matsalar daukar juna biyu ga yara matasa.
Nana Malam Isa Marago Jibril Abbas ni na warayin dangane da wannan matsala. To idan muka duba shin me ke janyo wannan matsala, zamu lura cewa yawan kallon fina-finan banza a kan internet ko kan wayoyin salula yana iya janyo wannan matsala, inda ƴan mata ke yawan karance-karancen wasu abubuwa da bai dace da tarbiyyansu ba ƴaƴanmu.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana Umar Haris, ina magana a kasan Ghana. Wanga abu babban abu ne da ke damun Ghana da Afrika baki daya. Kuma da yawanci iyaye suna son yaran su cin musguri wajen neman ilimi. To irin matsalan batun teenage pregnancy ko masu neman ilimi wanda ba su kai a ce sun doki ciki ba, sun ciki shi ga ya bar neman ilimin bayan kai da ake so a kai ba. Kuma irin abubuwan da ke kiro wanga ciki da sauri a tsakanin matasa, bi ma'ana mata, ɗaya abubuwan da ke kiro shi talauci na ciki, na biyu rashin kula a fannin iyaye, na uku social media, na hudu ko mu ce abokannin banza.
Masu so, game da yara dai masu daukan ciki yana da matsala. Don sabida wani yaro na nan in ba gwada mai abin da ya dace da rayuwar shi ya taso ba, bai sanin yau kaman yayi wani abin ga da yayi ga yayi mistake. Ya kamata dai a ta zama da yara ana gwada musu ai kaza bai da kyau abin da ya kamata su yi da wanda bai kamata su yi ba yana da kyau sosai. Don sabida yanzu yara suna tafiya ne anyhow. Wana ya abinda ya gada.
Sunana Hajiya Rahma Umar Sanda. Ra'ayina akan daukan cikin yara waɗanda shekarun su bai kai ba kuma ba su aure ba. Ni ina ganin sakaci su da yawa yana fitowa gurin iyaye da suka saki ƴaƴansu suna fita lokacin da suka ga dama, su dawo lokacin da suka ga dama. Domin a da uwa in ta fita ta je gurin aure in an buwa ƙarfi 6 za ta suje. Wata uwar za ta bar ƴarta ne a gida ta da kuwa.
To ma Dalla jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma ga Hawwa'u Abdulkarim ta sake dawowa inda ta tattauna da kwararriyar likita Dr. Asiya Ahmad dake aiki a ɗaya daga cikin manyan asibitoci dake Accra a Ghana inda ta yi mana ƙarin bayani akan wannan batu
Assalamu alaikum sunana Hawwa Abdulkarim yau kirinan na yau da gobe daga sashen Hausa na muryar Amurka ya gayyato Hajiya Asiya Ahmad likita ce da take aiki daga ɗaya daga cikin manyan asibiti a nan kasar Ghana birnin Accra za mu tuntube ta akan batu na wato ɗan yara dake daukan ciki a shekarun da basu kai ba Hajiya assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to game da yaran dake daukan ciki a lokacin da shekaru su bai kai ba kamar kana muke cewa teenage pregnancy to yanzu dai yayi yawa sosai a cikin ungwannan mu duka kuma cikin shekarun ga dai shekaru biyu uku da ya zunga cases nan yayi yawa sosai kuma yafi shekarun bayan nan duka
to yanzu abin tambaya anan idan irin ƙara aka kawo muka asibiti haka yariya na ciki ko uwar mai shi ta kawo ɗiyanta yariya na shekara 12 15 16 ta yi ciki wani irin shawara kuke ba da shi
to na farko dai ana zuwa a cikin lab ne a test sannan a yi ma yariyan scan a duba ya kai watanni nawa ko kwanaki nawa mai shi ya dauki ciki sannan ana zama da yariyan a tambaya ya aka yi misali wani na nan an rape shi ne wani na nan kuma wani ya deceive shi wani na nan kuma wani dai cikin yawo ce ta je ta duka wannan ciki ne yasa muna farko muna neman mu sani ya aka yi wannan abubuwan nan sannan na mace nan ta doki ko yariyan nan ta doki ciki to inda muka yi muka gane kaman abinda ya faru kenan ana yin necessary test don mace ta doki ciki duka ana duban lafiyanta da lafiyan ainihin cikin da ta doki isa ana yin necessary test wannan testing kuma ne hepatitis B HIV AIDS syphilis blood group sickle cell duka ana so a gani ya aka yi ko ta iya tarika wannan cikin ne ko dai ba ta iya tarika wannan cikin ne yasa ana yin wannan testing duka ai kuma scan a duba in dai ainihin yariya kankanon ga da ta doki cikin ga ta iya tarika wannan cikin nan ko ba ta iya tarika yasa in me shi yazo a hospital abin farko wanda ake yi ke
to bayan wannan ko sai ne
bayan wannan in dai muka ga kaman me shi ta iya ta doki cikin ta iya tarika cikin ne ana bari ta zo antenatal ita da iyayenta ko ainihin wanda ya sa ta cikin ana bari su duka su zo antenatal a duba dai ana monitor don ainihin dokan cikin teenager yana da matsala sosai in baka kula da teenager ba ta rasa ranta ta rasa kuma ran dan bisa ana kula da su sosai a cikin hospital
sai yana da matukar hadari kenan idan yariya karama ta dau ciki irin haka to me kuke ganin za a yi domin a kawo karshen wannan matsalar saboda mu duka mu yana addaba muke uwa ce ni ma mace ce sannan kuma wanda abin ke tabawa mata ne
to ainihin teenage pregnancy ba a yau ya fara ba ya fara tun shekarun da aka haife mu duka akwai shi amma kwanakin gane yayi yawa mun ga misalin mata yara da yawa na use social media suna use Facebook TikTok to suna abinda suke kallon kan social media shi suke so su must yi wani yasa wannan na ko yana cikin babban matsalan da ke kawo teenage pregnancy sosai a cikin wannan sannan iyayen da ba su kula da yaran su kaga wani yana ya haifu bai san ma ainihin inda diyan shi ta samu kudi take ci abinci ba tun me shi ya kai kaman 10 11 years an bar duba me shi gida kenan yasa me shin ke dai da shi waje ya je ainihin wajen wani namiji kwadayin waje duka ke kawo yara da yawa ga samun teenage pregnancy ko dokan ciki da sauri sannan maza masu kwadayin yara kanana da suke deceive su kuma suna cikin ainihin wannan problems da ke kawo teenage pregnancy yasa muna duba in dai iyaye suka kula da yaran su sosai suka kiyaye su ga abin da ke kan social media suka kiyaye su ga fitan dare suka kiyaye su da zuwa wajen da bai kamata su je ba kuma su kiyaye su neme su sani ainihin diyana abin da ta singa na ta samu wannan kudi ta sai in ka samu wannan duka kana kula da diyanka muna da fata cewa wannan ya kiyaye sosai ga daukan ciki da sauri
bai ga shi kuma kina ganin misali yanda iyaye mata idan mai shi ya tsaya biyu sai dinga shan magani ce shi ya yanke haihuwa ko kuma yana bada tazara tsakanin ƴaƴan shi ni ina so idan na haihu bayan shekara 5 sannan za a haifi bayan shekara uku kowa da yanda ya tsara rayuwar shi kina gani yara kananan su ma ya kai lokacin da ya kamata a dinga ba su magani don kada dau ciki kin goyi bayan wannan rayi ko dai bai dace
to wannan rayi ban goyi bayan shi na farko abin da kike gwada shine kamar family planning to family planning yana da ciki daban-daban akwai pills akwai alura daban-daban da ake bayarwa to in me shi na within the teenage years yayi sauri sosai mai shi doki wannan kayan family planning na kayan family planning ya yi bari ainihin yaran su zo su develop wani cancer in the near future is at that age nan dai abin da yake kokari ne a yi mai shi magana yawa muna cewa shi counseling ka ajiye diyanka ko danka ka ajiye su ka gaya musu kamar in kai aka na san da yawa yaran dai kunni suna da karfi amma in kullun kana fadiwa a cikin kunnin rana guda mai shi ya ji in sa daka ajiye diyanka ne ka gaya mai aka don akwai the risk of mai shi ya samu HIV ba ma dokan cikin ka dai ai wannan ne yayi doki mun samu cases wajen sun dake cikin kuma sun gama da ciwo kaga mai shi na 19 years 16 years 17 years ya samu HIV tun yana wannan kuma ka san wannan bai da kiyo mai shi dai rika wannan ciwo na har ya bar duniya isa muna neman iyaye mu su kula da yaran su sosai don matsala ne sosai
kuma san ki na doctor shekara nawa kika gan tai kankantan daukan ciki
to mun samu as early as 11 years mun samu 12 years to mun samu dai ai dai zuwa 18 within that age in ma ya kai ainihin mai shi yayi ya doki cikin ma ya rika har ya kai tam ne dai wahalan da mai shi ke shafa wasa ba
wani irin wahalhalu zaki ya bayyana
ainihin in ya kai wajen haifuwa mai shi na jin jiki sosai in ka tambaye midwife din da ke cikin labor ward din
me ke kawo wannan jin jikin saboda ta yi kankanta ne ko dai menene mahaifanta ya kadan ko dai farkon daukan ciki
to matsala da yawa ke kawo wannan banga na farko ne ta zama kankanwa kuma kaga ainihin yaran da kansu su ka duke ciki shi gaba su yi su ci abinci sosai isa kin ga kaman blood level su duka ya zo kasa ma su samun ainihin kwarin jikin su yi su duka wannan wani bi ana yi a masa amma still wannan changes in body su be developed to accept kaman wannan changes din da ke zuwa cikin jikin su sannan the next one is in dai duka duke ciki ainihin kula da kansu ma me shi be iyawa wani na nan kuma yanzu X ne shi ke develop ainihin da yaron ma dai kwanta wajen bai gama halittar sosai ba isa muna dai faɗi mai iyayenmu da yaran da suke jin mu duka kowa ya kokari ya kiyaye kanshi
amma sai ta na yariya da me ya kamata ta yi
to in dai muka samu ainihin yaran da suka duki ciki a wannan shekarun nan muna kiran iyayensu ne su zo da su don ainihin wannan lokacin yarin ba ta iya ta duba kanta in ba iyayensu ba su iyawa sosai ita ainihin ana kawo iyayensu na antenatal doctor's appointment nan duka ana kawo iya ana kiran iyayensu su zo da su su duba su wannan matsalan ya tun faru isa naka ne ka duba diyanka da koji kanka isa muna kiran iyaye duka inde kana da ainihin teenager da dai doki ciki kai kokari ka kawo mai shi a cikin
to ba ga abinda yake fadi social media da sauransu kika ce daukan post magani tare ciki duka bai da kyau me ya kamata yaron shi da kanshi ya kiyaye kanshi kafin ma ya bar wani namiji ya sadu shi me ya kamata ya kare kanshi daga daukan ciki
to na farko ne abstinence da muke fadiwa ka kiyaye kanka da saduwa da namiji inde kana kan wannan age ne ka kiyaye kanka to kaga angwanu da yawa ko hospital da polyclinic da yawa akwai wani da muke kiran su dot center ko PPAG in ka je parent and guidance counseling unit banda ainihin batun kiyaye kanka da saduwa da namiji akwai abubuwa da yawa da za su entertaining ka books club da dai da ka iya ka je ka samu more exposure on topics related to sex sannan muna son iyaye kuma su ajiye yaran su mun ga a cikin zangonnan mu iyaye da yawa yana musu wiya su ga ma su yi batun saduwa da namiji ko saduwa da mace da yaran su su yi firan shi da su in mun kaga kamar diyanka ya kai 11 12 aka mata ka ajiye shi ka gaya mai gaskiyar da ke cikin in yayi aka dai samu aka in yayi aka masallan ga in iyayen mu da yawa suka yi wannan abu yaran da yawa kuma sun samu confidence cikin iyayen su ko me shi yaje waje wani ya taba shi ya zo ya gaya mamman shi duk mai shi ta gaya mai ko baban shi ya gaya mai in aka ya faru aka ne isa in yaje wani ya kira shi wani ya mai shi yayi kokari sosai ya zo gida ya gaya mai iyayen shi isa kowani iyaye su yi kokari su samu wannan confidentiality su yi magana da yaran su kaka bar me shi yaje yaji daga waje in kai in makai baba kai ya kaje
ko ya gani kan
social media isa kai kaje jinka ka ga ya samu confidence cikinka me ga maka abin da ke saduwa cikin shi
ko ni karin bayani da zaki
lokacin gare muna ga maka kowa ya kokari ya kiyaye kanshi ka samu ciki in kuma ka dauki cikin nan kai sosai ko kai ka zo hospital a duba diyanka in ka dai ka dauki ciki a teenage that's not the end of the life it's just one step ahead that gets for you
a yariyan da take gida kenan take gani ta dau ciki amma tana tsoron ta gaya wa iyayenta kuma tana tsoron ta zo hospital wani irin shawara zaki ba irin wannan yariyan
sai ta zo hospital in ta zo hospital sai magana da doctor da kai shi ya kira iyayenta yi magana da su kuma da yaddan Allah sun amince
to mafi da dama sai diga wasu yarin na cewa wai a cire ciki ku doctorci kuma wuri ku ake zuwa sai a cire ciki
to da yawa dai ana duba in dai ya zama mamman ya zama damuwa ga haihuwan wannan da ana doctors na advice a cire ciki amma in dai bai damu wannan teenager nan dai ana yabar shi
cirewan ya dace ko bai dace
cirewan bai dace ba wani cirewan na kawo complications kaga mai shi bai haihuwa kuma sa in dai mai shi ya tun doki ciki kai kokari ka kawo mai shi hospital a yi test ne in dai bai damun ta ka bar mai shi ya
masha Allah shirin mu na yau da gobe daga sashen Hausa na muryar Amurka ke muke tare da Dr. Asiya Ahmed daya daga cikin likitoci a daya daga cikin manyan asibiti a nan birnin Accra kasar Ghana muke tattaunawa da ita akan daukan cikin yara kanana da sauri yadda kuka ji ta yi bayani kamar yadda muka fara tun da farko har muka kai yanzu dan so in san wani hadari ke cikin zuwa ciki gida iyaye da sun ga yara sun dau ciki irin kanana haka ko asibitin ma ba a zuwa sai ki ga an ba mu shi magunguna an gaggama magunguna bayan don tayi karama kunya ne da sauran su tun mu musamman Hausawa zangun mun nan da yariya irin shekara 11 babban magana ta kawo a gida daukan wannan magungunan da ake wani hadari ke ciki
to ainihin wannan magungunan da yaran ke doka ko manyan ma wajen suna doka to ainihin cikin wani magungunan da muka gane ko ainihin abinda suke doka su cire fidda ciki wani na nan mai shi ya doki a mun kunkunga da aka sa cikin tin ga tin tomatoes mai shi ya gama da ruwa ya sha wajen suna zuba sikiri a cikin coke ya cika da sikiri mai shi ya sha duka gaba da ya har jini ya fara fito da mai shi wannan duka da magungunan da ake gaggama duka yana da matsala sosai kanda Allah ya yi mahaifan na mace ne kwai na fitowa in kwan nan ta sadu da namiji shape sperm ya shiga cikin kwai har ya zama diya to ya zama diyan nan in dai lokacin shi bai kai ba ko ba a cire shi sosai ba wani jikin kun wani na saura a cikin jikin to wannan abubuwan nan duka na yi ya grow ya zama kaman cyst a kwana da muke kira kaman ovarian cyst wani su kuma na zama tumors wani bai kuma kai ka samu cancer of the cervix akwai wani cancer da muke kiran shi cervical cancer duka complications nan ne kuma ainihin kaman cervical cancer ka gaba da in ka samu cervical cancer baka ganin yanzu bai da wani sign bai da wani symptoms da ke gwada kaman ka samu cervical cancer kafin ka zo ka ga kaman ka samu wannan cervical cancer nan shi ya tunci a cikin jikin ka ya shiga inda bai kamata ya shiga ba wanga duka complications da zubar da cikin da ake yi da illegal way muke kiran shi to wannan kuma daga wani nana kuma yana yi ya bata mahaifanka womb ka complete ba tun wannan zubar da cikin da kai baka haihuwa kuma yana yi ya bata womb ka complete isa wannan duka iyaye mu su yi kokari da yaran da suke ji mu kowa yayi kokari ya kiyaye kansa in dai ka dauki ciki yau ka je hospital ka je ka duba ayi test ayi scan a duba ka iya ka rika wannan ciki ko baka iya ka rika in kunya ne akwai kunya da yawa amma in wani abu ya faru ai daga baya ana mantawa ko yadiyanka ne kunya kwana biyu ana zuwa a manta isa muna ba iyaye mu hankuri sosai wannan abubuwan da ake sha da ake ci ma yara ciki duka yana da masaloli da yawa banda masalolin ma yana da complications ba yau ba kaga gobe me shi zai samu wani cancer of the cervix duka baka yi ta gani inda ya fito isa kowa yayi kokari ga kiyaye kansa ga shan magungunan da ake sayar kaga wani na sayar wani na ne yayi da maka wani concussion da ka dai sha kai
hada magun
ba ainin ma ba san inda wannan abubuwan nan aka fito ba kuma kowa da jikin shi that's another thing kowa na da system immune system ni na yin sha wannan concussion ya yi mini ban samu wani matsala amma ke kin ya tije ki sha ya baki babban
damage
ya damage a cikin system ka duka nisa kowa yayi kokari sosai inda zaka yi shi ne kai shi the right way ka je hospital a duba maka
Dr. Asia Ahmed kenan wanda muka wala da ita a shirin mu na yau da gobe daga nan sashen sa na muryar Amurka
yanzu kuma ga wakiliyar mu a Kaduna Binta Ibrahim da bakwa da ta gayyato mana a filin kwalamar mu
wayo Allah duro duro
masu sauraro barkan mu saki saduwa da ku a filin mu na yau da gobe bangaren girke-girke a yau a tabaka lashi muna tare ne da malama Rafi'atu Muhammadu za ta gabatar mana da girki irin na zamani malama Rafi'atu me muke dauke da shi ne dan mata su karu
assalamu alaikum barkanku da warhaka da fatan kowa na nan lafiya yau dai zamu gabatar muku da chapati wani abinci ne na indiyawa kowa ya tanadi kayan aikin shi yanda ya kamata
kimi me mace take bukata in zaci wannan abinci na chapati na jikin ce na indiyawa ne anya zamu samu kayan aikin su anan kuwa
ai kan kware da gaske kayan aikin shi ba ne wahala bane da farko dai zamu samu alkama gishiri sai dan mazubin mu da farko dai uwar gida zaki sami alkaman ki sami gishiri ki zo in zaki dan sauce din da ake hadawa da kayan miya dai dan kayan miyan jajjage da zaki sa a ciki zaki sami tumatir dan kadan sai tattasai tarugu ya danganta daga yanda kike son yajin abincin ki sami albasa ki sami kwai zaki iya samu ki sa karas dan kabeji
to sai mu dawo kan chapati din wato shi ainihin wannan fankasau din da za a yi ya ake yin shi
to shi da farko in kika samu alkaman ki kika wanke shi ki zuba a mazubi ki wanke shi in kika wanke ki rage ki cire tsakuwa wani lokacin a fa tsakuwa in ka samu ya danganta in ka samu mai kyau to ka je wanke saboda ka tsaftatar da ba wani duwatsu ki rage ki shanya shi ya bushe karau sannan ki dauke shi ki kai nika a niga miki shi yayi laushi sai ki dawo ki same shi ki samu mazubi ki tankade in kika tankade ki samu kwanan ki mai tsafta ko ɗan roba ki iba dan yana da auki
wato shi alkama kenan
eh yana da auki in kika samu kika sa dan garin alkaman ki kaman cikin gongoni daya ya danganta daga yanayin yawan gidanka
to misali idan mace ne wanda za ta yi wa mutane 4 zuwa 5 kaman yaya za ta kwatanta shi alkama
to yanda za ta kwatanta alkaman shine garin kaman ta din sami kaman gongoni 3 na garin zai ishe su saboda abu ne ba wai wanda ake iba ake kaman yanda ake dan abin nan ana yin shi falan falan ne so dai yana da auki sosai in kika samu garin alkaman kika sa a mazubi sai ki dan samu hannunki ki dan danko gishiri ana sa mai gishiri saboda dan taste haka kadan
wato a samu dandano
a samu dandano ki sa dan gishirin ki ki juya sai ki zo ki samu ruwa ki kwaba shi ki dan bubbuga shi kadan kaman kwabin cincin
wato yayi karfi kwabin kenan
yayi karfi in ya dan yi karfi sai ki dan ibo a hannunki ki sami chalking board dinki ko ma faranti kika samu in ka ga ko ma kike da shi ki samu duka abinda zaki murza in kika murza ki sa shi sai ki dan barbada fitawa saboda kamu a farko a saman abin eh ki samu ki sa abinki ki murza shi ya pelen pelen
kuma tunda ana kama neman wa kenan zai karfi zai danko
yana da danko tabbas ki samu ya pelen pelen siriri sosai to sai ki zo ki sami frying pan dinki non stick abu
kasko
sai ki samu kaskon ki ki daura shi akan wuta ba a sa a cika wuta in kika samu in kika yi fiye pelen pelen din nan sosai kamar yadda ake abin dubulan fadin shi pelen pelen ake yin shi
na gani
yawa in gandan ga dubulan saboda kowa ya san yadda ake yin shi pelen pelen
eh kuma kaman fadin zai kaman
ya danganta daga fadin yanda mutum yake so wani in kika yi zai kai kamar dan tafin hannunki biyu wani zai iya fin haka kuma ya danganta daga yanayin girman makaskwanki amma ba a san shi dai ya cika girma fafafa saboda zaki nade shi ne in kin zo kamar tabarma in kika sa akan wuta sai ki dan rage wutanki
zan sa mai kenan
a'a ba sai an sa mai ba hakan nan kina dauko shi daga inda kika yi
murza
shi sai tukunya sai dan abin tuya sai ki saka shi ki dan tabbatar da ko ina yayi flat ya kwanta ta sai ki dan bashi wuta kadan sai ki ga ya dan fara tashi fufufu haka
yana yin kwai
yana tashi fu kadan ba wai tashi sama ba yana dai dan barin jikin shi sai ki daga da hannun ki ki kara juya baya
kaman waina haka
kaman waina shi ma sai
dan da baya ake so ya gasu
kenan sai dan gasu amma ba a cika mai wuta
na gani
in ya gasu already daman akwai mazubi sai ki samu mazubin ki ne murfi kaman ko kula abinda dai zai bame dan ba a san iska ya shiga in kika dauko shi daga wutan nan sai ki sa a kulan nan ko mazubin ki sai ki bame ba a san iska ya
shiga zai karairaye ne idan ya bushe ko
tabbas zai karairaye
tunda babu mai
a eh babu mai nada shi kuma za a yi to haka zaki tai kina ajewa haka zaki tai har ki gama in kika gama sai ki ajiye shi a gefe
to sai kuma mu dawo wurin dan abin da za a sa a ciki sai ake
abin da ake sawa a ciki kamar sauce in ce sauce kowa dai ya san yanda sauce yake
dan jajjage haka dai
dan jajjagen kayan miya ki samu dan makulashen ki wani ma inda son samu haɗin nama da abubuwa in ba kwai kenan ya danganta in kina son ki na kwai kin san ba a hada kwai da nama waɗansu sai ki in ma kina da dan kifinki duk zaki iya ko kifi ko nama ko kwai dai ya ƙara mai ɗanɗano da daɗi kika samu kika dan sa kayan miyan ki farko ki toye mai tuwar gida ki toye man ki da albasa manja ko man gyada ki samu kayan miyan ki kin dan jajjaga shi ki sa ki samu ɗanɗano ki zuba ki sami gishiri ki zuba
in mai asali
kori ko mai eh wani ma dan citta su dan tafannuwa ya danganta in kana so in ya dan soyi abinka in na kwai zaka yi ka fasa kwanka ka kada shi a kofi ko a abinda kake kada kwai sai ka zo ka sa a kai ka jujjuya kwannan
dai wato kaman sai an miyan kwai
tabbas kaman miyan kwai wannan yabu ko ina ki samu albasan ki ki sa in dan karas ɗinki kin yayyanka shi ma ki sa duk bayan kin gama sa kwannan tirrin dai ya turara shi sai ki sauke ki ajiye
to sai mu dawo kan shi chipati kar kace
sai mu dawo kan shi chipati in kika zo ga chipati kin dauko kin sa a plate sai ki ibo wannan sauce din dan miyan jajjagen sai ki sa ki nannada ki ajiye a kula
to zaka faje shi kin kaman tabarma sannan sai ka zo ka ringa dannadewa kaman tabarma ke
eh tabbas zaka bude shi sai ka ibo ka sa a ciki sai ka nannade shi kaman zaka kullata nada tabarma sai ka ajiye a gefe kuma ko duk kayan abubuwan duk muna nan da shi a kitchen din mu ba wani abu mai wahala
Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda ku jibriyoyin su musamman ma abokiyar aiki na da tafiya na gabatarwa Amina Bahara Auna da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya hada shirin baki ɗayan sa Daniel Brown ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya.